السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يوم جمعة شاب يرقوة رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تدبو دقريه دو دثلاثين دقوه wadda ta dace da 3 ga watan 8 da shekara ta 2012 ta kalandar miladiya zamu tashi a tafsirin mu na suratul an'am aya ta 124 zamu tashi aya ta 124 insha Allah akwai mutane da dama da suka nemi ƴan uwa mu taya su da addu'a akan bukatun su na alkhairi mafiya yawan bukatun shine na bakin aure da wanda aka sa masa rana da wanda yake neman aure da wanda take neman aure duk muna roƙon Allah madaukakin sarki ya biya musu bukatun su na alkhairi wanda aka sa musu rana Allah madaukakin sarki ya sanya albarka ya hore ayi auren lafiya kuma a cikin alkhairi da albarka kuma Allah ya ba su zamana alkhairi wanda kuma suke nema Allah ya hada su da mutanen kirki na gari kuma Allah ya yassare musu samun yin auren tsakanin su domin tsare kansu da raya sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam menene hukuncin mutumin da ya sha maganin da zai rage masa kiba shin hakan yana cikin canza halittar Allah na farko dai tukuna shan maganin da zai rage kiba duk wani magani da mutum zai sha ya tabbatar kan cewar ba zai cutar da shi ba ko kuma cutar ba ta fi amfanin sa yawa ba da wannan shine ka'idar shari'a wa aslu kullu ma yadurru al-man'u dalili ya tabbata kan cewa duk abin da yake cutarwa to an hana yin sa a cikin shari'a dan haka idan maganin zai kawo mu mutum cuta to wannan bai halatta ba dan waɗansu magungunan cutar da mutum suke yi amma kan cewar wannan canza halittar Allah ne a'a ba halittar Allah ba canza halittar Allah bane domin kiba abu ne wanda yake aridi abu ne wanda yake zuwa yayi ba haka yake ba haka jikin mutum yayi ba Allah bai ce lalle jikinka sai ya zama to mai kiba ba abu ne wanda yake aridi saboda haka tunda zuwa yayi ba za a ce mutum in ya rage kiba ya canza halittar Allah ba ko kadan bal akwai abubuwa ma da suke nuna wato ba a san ita kibar ba a san kibar kamar yanda yazo a cikin hadisin Abdullahi bin Mas'ud yace wato kafiran Quraishawa suka zo ma Annabi sallallahu alaihi wasallam yace kathirun shahmu butunihim qalilun fiqhu qulubuhum wato wanda yake kitsan cikin suka zo masa da kitsan cikin su mai yawa ma'ana masu tumbi amma kuma hankalin zukatansu kadin saboda ba su da imani amma wanda yake yana da kiba amma kuma wannan kibar bata sanya shi ya zamanto cewar ya fandare ma Allah ba duk da haka yana amfa zuciyarsa na da rai da kaifin fahimta ta addinin Allah da jin tsoron Allah da kiyaye iyakokin Allah kamar yanda yake halin Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani wato almajirin Abu Hanifa da Imam Shafi'i da ya kawo wannan hadisin na Abdullahi bin Mas'ud ya kalle shi ce amma anta lasta minhum amma kai baka cikin irin waɗannan dan shi Allah ya yi shi mai jiki ne saboda faqihi ne to shi ko wannan ya ce ya sifanta zo cewa qalilun fiqhu qulubuhum wato qalilun fiqhu qulubihim afwan ku yi hakuri in na hauza su ce nayi lahanu qalilun fiqhu qulubihim wato fiqhun wato fahimtar zuciyarsu kadan ce to shi Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani ba haka yake ba saboda haka wannan baya al-shahid anan wajen rage kiba wato kiba abu ne wanda yake akwai abubuwa da suka zo na aibata su kuma kamar yanda aka ruwaito ya zo a hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya kawo wato nafsi daga cikin at-taura yake tambayar wani daga cikin malaman at-taura da bai musulunta ba cewa Allah yana kin wato al-habrus samin malami wanda yake mai tarin kiba, domin wannan ishara ne na wato sakewa wajen jin dadin duniya da rashin tsantsanyi da gudun duniya. Saboda haka duk wannan dalilai ne akan rashin san kiba. To amma idan mutum ya zo zai zubar da kibar, ya zubar da ita ta hanyar da zai zama cewar barna ba ta fi karfin barna ba, kada ka kawar da barna da barnar da ta fita, ana kawar da barna da barnar da bata kai ta bane. Amma idan barna za ba, amma idan barna za ta zama tamkar wanda kake ciki ce, ko kuma za ta kai za ta abinda za ta barnar da za ta biyo baya ta fi wanda kake ciki yanzu, to barin da shine yafi. Wannan yace mazi ko istimna'i na iya karya azumin mutum. Abubuwa guda biyu ne, mazi fitar da mazi al-imza kenan, istimza fitar da mani, istimna kuma fitar da mani. A fitar da mazi idan da mubashara ne, kamar mutum ya zamanto cewar yana wasa da al'aurarsa har ya zamanto ya fitar da mazi, to a madhhabar Malik azuminsa ya kare. Idan kuwa istimna'i, idan har ya kai ya zuwa ga fitar da mani ta hanyar shafa jikinsa, shafa al'aurarsa, ko shafa wato iyalinsa da wasa da ita da tabata, ko kuma dawamar kallo na abin da zai motsa sha'awa har wannan ya sanya shi yayi mani, to wannan azuminsa ya kare wajen wajabta kafara a kansa, kuma akwai sabani. A wajen Malik sai yayi kafara, saboda sha'awa ce babba, kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wajen sifanta mai azumi, yada'u ta'amahu wa sharabahu wa shahwatahu min ajli, yana barin abincinsa da abin shansa da sha'awarsa ga Allah. To mutumin da ya zamanto cewar ya fitar da mani, wannan ya zike ma sha'awarsa, tunda fitar da mani din shine sha'awar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, yace wa fi bud'i ahadikum sadaqa, a cikin wato saduwarku da iyalinku akwai sadaka. Sai sahabbai suka ce ya rasulullah, ayati ahaduna shahwatahu wa lahu sadaqa, yanzu ɗayan mu ya zo ma ya zai kema sha'awarsa sannan kuma ya zamanto an bashi lada. Yace ara'aytum in wada'aha fi haramin, in wada'aha fi harati fi ma la yahillu lahu ala yakunu alayhi wizr, au kama qala alayhi salatu wassalam. Yace ku ban labari, idan ya sanya wannan sha'awar tasa a cikin haram, ba zai zamanto yana da laifi ba? To kaga mecece ya sanya a cikin haram, ana nufin wannan sha'awar ta fitar mani a bisa abinda waɗansu malamai suka rinjayar, duk da waɗansu suna nuna kan cewa abinda ake nufi shine sanya farjinsa a cikin abinda bai halatta ba, wanda yake shine al-azhar a wajen jumhurin malamai sabanin madhhabar Malik. Amma khilafin yana da ƙarfi, don haka Malik ya wajabta masa kafara, amma sauran malamai sun bata azuminsa amma ba su wajabta masa kafara ba. Wajen fitar mazi kuwa Malik ya bata azuminsa amma sauran malamai ba su bata azuminsa ba, don haka mutum ya guji dukkan abin da yake zai motsa sha'awarsa, domin azumi ba zai cika ba sai idan mutum ya bar abin da yake, wato sai mutum ya bar sha'awarsa saboda Allah jalla wa'ala. Menene fa'idar yin sujada yayin da ake karanta alqur'ani a lokacin da mutum ya zo alamar sujada, kuma ko mutum bai da alwala zai iya yin sujadar in ya zo gun alamar sujadar? Fa'idar yinta shine koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta sujada, yayi sujada, musulmi suka sujada tare da shi, har aka samu wani da bai yi sujada ba, wanda suke jin karatunsa, musulmi da mushrikai duk sun yi sujada, wani da ya ƙi yin sujada, duk da ya ga kowa ya yi sujada sai ya ɗauki ƙasa ya yi sujadar, wato ya sa goshinsa akan ƙasar ya ƙi yin sujadar. Abdullahi bin Mas'ud da ya ruwaito hadisin ya ce na gan shi an kashe shi mushriki an jefa shi cikin rijiyar Badr. Saboda me? Saboda ya ƙi sujada. Kuma yana daga cikin wato narko da ake yi na mutum ya ƙi yin sujada in an karanta sujada alqur'ani, na kan cewa kada ya fada cikin wa idza qila lahum ruku'u la yarka'un, idan aka ce musu su yi ruku'u sai su ƙi yin ruku'u. Saboda haka idan mutum ya zo, tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mutum yayi sunna ce mai karfi, amma ba wajibi bane saboda an karanta a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam. Zaid ibn Thabit ya karanta ayar sujada bai yi sujada ba kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai sujada ba ya tambaye shi yace kai ne mai karatu idan baka yi sujada ba dan haka ni ma bazan yi sujada ba to kasancewar annabi sallallahu alaihi wasallam bai masa inkari akan rashin yin sujada ba ya nuna cewa yin sujada sujada alqur'ani ba wajibi bane a kowace sujada amma sunna ce saboda haka fa'idar yi shine koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma har ya koyar da mu abinda mutum zai faɗa idan yayi sujada idan kuma mutum ba shi da alwala zai iya yin sujadar ko ba zai iya yi ba wannan mas'ala ce ta khilafa da take akwai sabani tsakanin ahlul ilm a wajen malik sai da sujada saboda sujada tana daga cikin rukunai na sallah dan haka ya dauke ta a matsayin yin sallah saboda haka sai mutum ya cika sharuɗan sallah dan haka ba zai yi sujadar tilawa ba sai idan yana da alwala kuma al'aurarsa tana rufe sannan kuma ya fuskanci alqibla dan haka kamar mace ce ko da mace ce take karatun alqur'ani a cikin gida ba ta da lillibi kawai tana karatu za ta iya karatu babu lillibi ko kuma za ta iya karatu daga ita sai ta guwa ko da akwai dan kwali a kanta amma bata yi shigar sallah ba ta rufa al'auratta a wajen malik ba za ta yi sujadar tilawa ba sai idan ta dauko mayafi ta yi shiga irin ta sallah sannan za ta yi sujada wannan shine mazhabar malik da yake kiyasin sujadar tilawa akan sallar nafila dan haka ya sanya mata dukkan sharuɗai na sallah wadansu malamai kuma suka ce ba sharadi bane wanda yake shine abin da Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ya rinjayar yace saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace innama umirtu bil wudu idha qumtu ila as-salah an umarci ni da yin alwala ne idan na tashi sallah to yace wannan ko ba sallah bace tunda ba sallah bace sujada ba sharadi bane dan haka mutum idan yana karatun alqur'ani ko da ba shi da alwala a wajen Ibn Taymiyyah zai iya yin sujada kuma zai iya yin sujada ba tare da ya cika sharadin sallah ba koda wato bai riga ya gama rufa al'aurarsa ba kamar mace tana tilawa amma ba ta da mayafi ko duk da yake akwai wato dan kwali a kanta za ta iya sujadar a wannan hali da take ciki kuma ba sai lalle mutum ya fuskanci alqibla ba duk da yake kallon alqibla din shine aula saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ita wannan qibla ita ce qibla ku ahya'an wa amwata kuna raye da kuma kuna mace tunda an nufi mutum ya fuskanci a raye mutum ya fuskanci alqibla wato alal yayin da zai sallah haka dalika yayin da ya mutu an yi umarni da a fuskantar da fuskarsa tana kallon alqibla to min babu aula yayin da ya zamanto cewar ya zo abin da yake shine abu na wato fuskantar Allah ya fuskanci alqibla saboda haka koda a bisa kauli da cewa ba sharadi ne na sallah ba ana so mutum yayin da zai sujadar tilawa ya fuskanci alqibla tare da sujadar abin da yake shine mafi rinjaye wal ilmu inda Allah kamar inda muka rinjayar a cikin karatun mu na al-iziya shine qaulun al-hafid Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah saboda karfin dalilin sunna da ya nuni akan haka kuma babu dalili a cikin hadith da ya nuna kan cewar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shartanta masahabbai da suka yi sujada yayin da ya karanta al-Qur'ani kowa yayi sujada bai tambaye su cewa wanda kuka yi sujada kun tabbatar kuna da alwala ba to kuma wannan baya halatta Annabi sallallahu alaihi wasallam baya jinkirta bayani da lokacin da ake bukatar sa da yin alwala sharadi ne da ya yi musu bayani ba kuma za a ce ai wannan ma'hud an dauke shi akan abin da yake sun riga sun sani ba babu abin da yake za a ce asali ne wanda yake sun riga sun sani domin abin da yake sananne wajen su shine yace innama umirtu bil wudu'i idha qumtu ila as-salah an umarce ni da yin alwala in na tashi yin sallah saboda haka ba za a ce an yi itimadi da sanin su cewa akwai sai da alwala sannan za su yi ba shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam bai musu bayani ba domin abin da ya sanar da su kafin nan shine yin alwala domin sallah ba yin alwala domin sujadar tilawa ba saboda haka kaulin abin da Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ya rinjayar yana da karfi dan haka mutum ko ba shi da alwala idan yana tilawa alqur'ani in ya zo ayar sujada zai yi sujada wallahu ta'ala a'lam akan maganar riwaya ce a masabar Imam Ahmad ibn Hanbal kuma shine masabar Imam Abu Hanifa idan ban yi wahami ba amma riwaya ce a masabar Imam Ahmad ban rike sauran waɗanda suka faɗa ba amma kwarai yana da magabata Sheikh al-Islam baya wanda yana daga cikin abin da ya kamata mu kula da irin maganganun waɗannan manyan malamai ba za ka same shi yana da wata matsala wanda yake shine farkon wanda ya fara faɗar ta ba domin yana ɗaya daga cikin saba ijma'i yana daga cikin asalin Imam Ahmad idan ba a taɓa samun wani yayi magana da wani kauli ba a cikin musulunci
to tamkar al'umma ta yi ijma'i akan cewa babu wannan kaulin. Idan wani yazo ya kawo wannan kaulin bayan bashi da hal bashi da salaf ba wanda ya gabace shi ya saba ijma'i. To ba za ka samu kuma ar-rasikhuna fil ilmi malamai matabbata a cikin ilimi irin su Ibn Taymiyyah irin su Ibn al-Qayyim suna da irin wannan ba. Shi yasa Imam Ahmad yake cewa kada ya zamanto kana da wani kauli baka da imam akan sa. Shi yasa za ka ga Imam Ahmad yake da aqwal da yawa ake ruwaito yana da riwayoyi da yawa saboda zai ga magabata musamman sahabbai yaga sun dauki sun yi fatawa akan mas'ala saboda haka wani lokaci sai ya kanta ta yaya za a yi bar kaulin wannan sahabin ya zama tukan cewa ba shine kaulin sa ba saboda haka sai kaga ya dauki wannan kaulin shi ma taqlidi yake na wato yana wato ittiba'i yake yi bi yake yi da kaulin wanda suka gabace shi na daga cikin wato as-salafus salih dan haka wannan ban miƙe gabaki dai wanda suka faɗa ba amma dai na san riwaya ce a cikin matabar Imam Ahmad idan ko ban yi wahami ba shine matabar Imam Abu Hanifa amma Allah ya da zan tabbatar da wannan sannan yace ina son a ƙara yi min bayani akan sallar istihara a cikin sujada ne zaka karanta addu'ar istihara ko kuma a zaman tahiyar sallah zaka karanta addu'ar الظاهر abinda hadisin Jabir ya nuna na hadisin istikhara shine zakai addu'ar istikhara din ne bayan kai sallama ba cikin sujada ba tunda annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yanda yazo a hadisin cewa idza hamma ahadukum bi amrin falyarka rak'ataini thumma liyaqul aw kama qala sallallahu alaihi wasallam idan dayan ku yi nufin yin al'amari to yayi sallah raka'a biyu sannan yace sannan kaga da aka kawo thumma tana nufin thumma litarahi tana nuni akan yin abu bayan ka riga ka gama na farkon wato sai da ya gama sai da ka gama sallar ne gama sallah ku shine kai sallama sannan sai mutun ya fada wannan shine zahirin lafazi kuma shine abinda malamai suka rinjayar duk da yake waɗansu suna cewa a inda yafi dacewa ai addu'ar a cikin sallah din ne wato kafin ai sallama amma zahirin lafazi baya karfafa wannan fahimta abinda yake karfafawa shine addu'ar istikhara ana yin ta ne bayan mutun yayi sallama daga sallar wallahu ta'ala a'lam idan liman yana alqunut a cikin sallah mutun shi ma ya sa bukatunsa a ciki ya danganta idan kunutin a asirce liman yake yi idan kunutin yana yi a asirce ne kamar yanda yake shine ikhtiyarin wadansu malamai cewa liman yayi kunuti a asirce kowa ma yayi kunuti to mutun zai iya sanya bukatunsa amma yanda ya zaman tokan cewa liman yana bayyana kunut yana bayyana addu'a to kai baka da yin kunuti a gare ka shine kai ta'mini akan kunutinsa akan addu'arsa sai ya zaman tokan cewa duk gabaki ɗayan ku kun yi kunutin amma inda ya zaman to yana yi kai kuma kai ma kuma kana yin naka bai zaman to kan cewa kai musharaka da shi a cikin kunut ba a bisa abinda malaman mazhabar Shafi'iyya suka rinjayar kamar yadda Imam al-Baihaqi ya ambata na wajen yadda mamu zai yi yayin da liman yake yin kunuti Allah ya karbi ibadan mu ya kuma sanya mu cikin waɗanda yake yantawa a cikin wannan wata to wannan shawara ce yake bayarwa shawara ce cewa yana bada shawarar wato a rinka tarjuma ayoyin da aka karanta kafin a zo ga yin tafsiri maimakon ya zama tokan cewar an shiga an hada tafsirin da kuma fassara da kuma tarjumar ayoyin baki daya to wannan shawara ce mai kyau insha Allah Allah ya saka da alkhairi na'am yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da ake huduba ya halatta bal hatta yayin da ake sallah idan an ambaci sunan annabi sallallahu alaihi wasallam kai masa salati wannan ya halatta asali saboda umumin fadin annabi sallallahu alaihi wasallam hanin kai da yayi na kan a ambaci sunansa mutum bai masa salati ba ko a cikin sallah ne mutum yayi kamar yanda yazo daga nassi daga maganar Imam Ahmad ibn Hanbal da kuma Abdul Malik ibn Habib daga cikin almajiran Imam Malik cewa yayin da mutum yaji an ambaci sunan Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sallah yayi salati gare shi a asirce amma kada ya tsawaita ma'ana ba daga in yaji an fada kuma yace zai tsawaita misalan wajen salati din to wannan ya saba abinda ake ciki na yin sallah wato yayi salatin a takeice kamar yace Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad ko sallallahu alaihi wasallam ko abinda ya kama da wannan na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى كانت مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته فيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون.
نعم الله جل وعلا يتي وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله idan aya ta zo musu wato su akabira mujrimi makka manya-manyan mujrimai da ake wato manya-manyan masu laifi wanda magana ta aya ta zo aya magabaciya ta zo akan su idza ja'atkum ayatun idan aya ta zo musu qalu lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya rusulullah sai su ce sai suka ce lan nu'mina ba za mu imani ba hatta nu'ta mithla ma utiya rusulullah har sai an ba mu kwatankwacin abinda aka ba ma manzannin Allah na wahayi sai mu ma an yi mana wahayi kamar yanda aka yi musu wahayi to Allah sai ya ce musu yana mai musu raddi Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata Allah shine mafi sanin da inda zai sanya sakonsa sai yusibu alladhina ajramu sagharun inda Allah wa adhabun shadidun bima kanu yamkurun da sannu wato wadanda suka yi ijrami masu laifi wadanda suka yi ma Allah raifi da sannu kaskanci daga Allah zai zo musu wa azabun shadidun da azaba mai radadi bima kanu yamkurun saboda makircin da mummunan makircin da suka kasance suna aiwatarwa wannan ayar wato cigaba ce ta abinda Allah madaukakin sarki ya ambata a cikin ayar da ta gabata cewa Allah madaukakin sarki yake ya ce wa kadhalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha liyamkuru fiha Allah ya mayar da manyan wato masu laifi ya mayar da masu laifi a kowace alkarya su zamanto su ne manya a cikin ta suna yin makirci suna yin wato mummunan shiri domin wato kawo barna a cikin al'umma to Allah madaukakin sarki a nan yake cewa daga cikin halin su shine idan aya ta zo musu sai su ce ba za mu imani ba har sai abin irin kwatankwacin abin da aka ba mu manzannin Allah ya zo mana shine kamar yanda aka ruwaito a Abu Jahal an je an same shi cewa me yasa bai imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shin yana shakka yana gani cewa ƙarya yake yi ne bayan kuma gashi suna cewa shine gaskiya ne yace wallahi Muhammad ba ma tuhumarsa da ƙarya kuma ba al'adarsa bane yayi ƙarya amma da mu da Banu Hashim mun yi wato gasa wajen samun daukaka da girma a cikin mutanen Makka sun ciyar muka ciyar sun tufatar muka tufatar sun ba mu mutane guzuri wajen tafiya yaki mu ma muka yi amma kuma sai gashi yanzu sun zo sun ce a cikin mu akwai annabi da wahayi yake zuwa masa daga sama bayan lokacin har mun riga mun yi kunnan doki tare wa kunna kafara sayrihan mun yi kunnan doki da su sai kwatsam suka zo mana da cewa muna da annabi da wahayi yake zuwa masa ina za mu samu wannan wallahi ba za mu yadda da shi ba har abada sai dai idan mu ma an yi mana wahayi haka zalika walid ibn al-mughira shi ma yana daga cikin akabira mujrimi yana daga cikin manyan mujriman makka daga cikin kabilan mahzum sai daga cikin gidaje masu sharbta sune da suke da darun nadwa sune suke kulla tutar yaki ba za a yi yaki ba a maka sai in su ne suka kulla tutar kuma su suke rike da tutar yaki shima Walid ibn al-Mughira yana da ƴaƴa masu yawa an kana zamali shine wanda Allah ta'ala yake ce masa an kana zamalin wa bani idza tutla alayhi ayatuna qala asatirul awwalin dan ya kasance ma abucin dukiya da ƴaƴa idan aka karanta masa ayoyinmu sai ya ce wannan labarin mutanen farko ne yazo ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce law kanat an-nubuwatu haqqan lakuntu ana aula biha ana aktharu minka sinnan wa aktharu malan wa walada yace da annabci din gaskiya ne ai ni nafi cancanta da ita ba kai ba domin ni nafi ka girman shekaru nafi ka yawan dukiya nafi ka yawan aya kuma suka ce wa qalu law la nuzila hadha alquran ala rajulin min alqaryatayn azim
suka ce ina ma da an saukar da wannan alqur'anin ga wani mutum babba daga cikin mutanen alqaryatu guda biyu Makka da Taifa a nemi wani wanda yake babba mai yawan dukiya mai yawan yaya a ce shi aka saukar da wahayin gare shi me yasa ba ai haka ba sai a zo a saukar da shi ga wato Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tare da cewa shi babba ne tunda gidansa gidan manya ne su ne suke da haƙin shayar da alhazai ba wani wanda zai kawo ruwa mina sai daga Banu Hashim ba wani wanda zai sha ruwan wani sai ruwan da Banu Hashim suka kawo su ne suke da rifada su ne suke da saukar baki a saukar alhazai su za su kawo abinci na alhazai wanda za a ci a mina su suke da wannan saboda haka Banu Hashim su ma wato su ne wasu daga cikin gidaje da suka yi gadan girma a Makka iyaye da kakanni saboda haka ya cancanci shi ma daga cikin babban gida yake amma ba shi ne da sarautar Makka ba bal Makka ba su da sarauta yana ɗaya daga cikin dalilan da Hiraql ya yi amfani da su don ya nuna cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ba da'awa yake ta annabci ba hakikatan annabi ne yace ya tambayi Abu Sufyan yace shin iyayensa sun kasance sarakuna mulki ya kasance a gidansu yace a'a yace to ka gani da ka ce da shi daga cikin gidan sarauta yake sai yace yana nema ya dawo da mulkin gidansu ne shi yasa ya zo da wannan annabci amma da ya zamanto ba haka yake ba wannan ya nuna kan cewa kenan ba da'awa yake ba to su kafirai abinda suke so su suke ce ga wanda ya cancanta annabcin ya zo wajensa to kuma inda annabcin ya zo wajen nasa za su yi imani ba za su yi imani ba Allah ta'ala ya yi musu raddi a cikin suratul Muddathir bal yuridu kullu mri'in minhum an yu'ta suhufan munashshara kowanne daga cikinsu yana so a bashi littafai ne wanda suke a buɗe cewa gashi sako daga Allah ya zuwa gare ka kai imani sannan sai ya ce to yawwa yanzu na yadda zan yi imani to wannan zai sa su yi imani shine Allah ya ce wa idza ja'atuhum ayatun in aya ta zo musu wanda yake nuna kan cewa ayat ta zo musu kenan wannan bai sa su yi imani ba to a cikin wannan ayar akwai tabbacin cewa aya ta zo musu tunda Allah ya ce wa idza tana nufin lokacin da ta zo saboda haka idan ka ji a larabci an kawo zarf na idza duk da yake akwai ma'anar sharadi to yana nuna kan cewa sharadin ya tabbata ai ayat ta zo musu amma ba su imani ba to wannan ya nuna mummunan halinsu saboda me su ne fa wanda suka yi rantsuwa iyakar rantsuwa kan cewa idan ayat ta zo musu za su yi imani wa aqsamu billahi jahada aymanihim la in ja'atuhum ayatun la yu'minanna biha haka ya gabata mun karanta ko to ga ayat ta zo musu amma da ta zo musu sai suka ce lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya rasulullah wanda yake nuna kan cewar dukkan mutumin da yake warware ma alƙawari da yayi ma Allah jalla wa ala to yana cikin hadari kuma koda wata ayat ta sake zuwa ba za su yi imani ba wannan ya nuna wato hadarin saba alƙawarin da alƙawari musamman tsakanin bawa da ubangijinsa sannan kuma wannan ya nuna illar da ke cikin hasada domin ba wani abu ne ya sanya suka yi imani ba illa hasada tana kaiwa ya zuwa ga kafirci tunda kaga wannan Walid ibn al-Mughira yazo yake cewa na fi ka shekaru na fi ka dukiya na fi ka yaya saboda me za a ce kai Allah ya fifita ba ni ba wannan ba shine hasada ba ka ga ni'ima Allah ya yi ma mutum ni'ima kace dan me Allah kai ma wani ni'ima dan me ka bashi dukiya ni baka bani ba dan me wai matsayin da muke nema a wajen aiki ni ka hana ni shi kuma ka bashi saboda haka sai ka ga mutum ya soma kuma wato a tuhumar Allah jalla wa ala ya soma fada da Allah domin dukkan mai hasada fada yake da Allah fada yake yi da kudurar Allah da iradarsa cewa dan me kai nufin haka tunda duk abin da ya faru Allah nufin Allah ne wato kamar kana cewa Allah dan me ka nufin haka dan me kace kun faye kun ga wani ni baka ce mun ba ka zama to kana wato ka nemi Allah hisabi kenan wanda ko yazo zai ma Allah hisabi ai ka san ya isa ya taka wato ya taka abin da ya gani kenan ya taka abin da yake ganin ya isa ya taka shi gashi ko Allah yana cewa la yusalu amma yaf'al ba a tambayar sa abin da ya aikata sannan a cikin wannan akwai nuna kan cewa su manyan mutane manyan mujrimai kafircin su dalilin sa shine hasada da girman kai dan haka wanda duk Allah ya bashi girma a cikin al'umma
ya guji waɗannan abubuwa, ya guji girman kai, ya guji hasada. Kaga yana daga cikin girman kansu manya. Suka ce ta yaya in dai kana so mu zo mu ji Alkur'ani, ta yaya za mu zo mu zauna tare da waɗannan bayi namu, ƴaƴa namu, kuma bayan namu, talakawan mu, wanda su dai in muka zo waje sai dai su shiru ba su yi magana ba, amma sai ka ce wai tare da su za mu zo mu zauna har mu sau da su kafada da kafada, cinya na guga cinya, dan kawai muna so mu ji zancenka, ware musu waje majalisi, mu kuma ka ware mana namu, sai mu zo mu ji zancenka. Allah yace musu, yace wala tadurru alladhina yad'una rabbahum bilghadati wal ashi yuriduna wajha. Mun karanta wannan ayyuko, Allah bai ba tsaya anan, bai ce wa idza ja'aka alladhina yu'minuna bi ayatina fa qul salamun alaykum. Akci kale waɗannan, wama alayka alla yazakka, ba baka da haƙƙi ya rasulullah idan bai yi tsarki ba, ya tsayi bai tsarkaka ba, ya yi imani. Sannan wannan aya tana tabbatar mana da cewa Allah shine yake zaben manzanni, domin Allah ya ce Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata, Allah ya shine mafi sani da inda yake sanya manzancin sa, wato Allah shine ya san, shine yake zaben manzanni. Ba girma ne a cikin al'umma ba, ba yawan dukiya bane, ba yawan ƴaƴa bane, manzanci Allah ne yake zaben wanda ya so ya bayar ya bashi, kuma ya san wanda ya fi cancanta. Ta yaya za a yi mai zuciya cike da hasada, ta yaya za a yi a bashi annabci? Yaushe zai yi nasiha ga mutane wanda yake zuciyarsa cike da hasada? Yaushe zai so alheri ya samu sauran mutane? Shi ko annabi shine wanda yake so alheri ya gani ya samu kowa, shine ma'anar nasiha. An-nasiha iradatul khair, nufin alheri. Mai hasada ba shi da nufin alheri. Me yasa muke shan wahala da shugabanninmu na yanzu? Saboda hasada. Hasada dan wai abinda za a yi ya zamanto kan cewa kowa zai iya zuwa asibiti ya samu abu, ya samu magani, wannan suke kyashi. Sun fi so a ce sai su ne kadai za su iya kai mutane su je, su ne kadai za a yi musu maganin kansa, su je Ingila a yi musu maganin kansa. Kasar ma ba za a samu inda ake maganin kansa ba, dan me za a yi maganin kansa ga kowa da kowa? Sai wanda yake da dama zai iya zuwa Ingila a yi masa maganin wannan. Saboda ba sa san alheri ga mutane. Shi yasa idan an ware kudin wanda za a yi asibitoci masu wannan, sai su sace kamar beraye. To ta yaya za a yi masu zuciya? To annabawa ba zai yi su sami irin wannan ba, saboda su annabawa su ne masu gayen nasiha ga mutane, masu isa matuƙa wajen nufin alkhairi. To ta yaya za a yi a ce irin wannan su ne za a ba mu annabci? Saboda haka Allah maɗaukakin sarki shi ne yake zaɓin annabci, sai ka ga ya ba su sifa ta tsarki na batsini da ya cancanci wannan matsayi na wato isar da saƙon Allah jalla wa ala. Sannan a cikin wannan ayar an tabbatar mu da cewa manzanni suna da sifa keɓantacciya wadda yake ta sanya su suna da shirin karɓan matsayi na annabci. Shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya ba su tsarkin zuci, ya ba su tsarkin zahiri da tsarkin batini, kamar yadda yake wato sifar annabawan Allah baki ɗaya wanda muke karantawa a cikin Alkur'ani. Sannan wannan aya ta tabbatar mana da cewa aljaza'u min jinsil amal, Allah in ya tashi sakamako zai maka sakamako irin jinsin aikinka. Kaga da Allah maɗaukakin sarki ya sifanta waɗannan mutane da girman kai, ya ce akabira mujrimiha, wato manya-manyan mujirman alƙarya, usoshin birni, sai Allah maɗaukakin sarki ya musu sakaya da su dace da su, shine as-saghar, wulaƙanci. Sai yusibul ladina ajramu sagharon, wulaƙanci zai samu waɗanda yake sun yi laifi, Allah ya wulaƙanta su tun a nan duniya. Kuma Allah ya yi haka a Uhud, a Badar, tun kafin Uhud Allah maɗaukakin sarki ya musu, aka karkashe su kisan wato wulaƙantattu, kuma ma da aka tashi maimakon a yi musu kabari abin ne su, sai aka je aka samu rijiyar Badar, aka je aka jefa su a cikinta, ɗaya wannan hawa kan wani. Sanadan a wulaƙanta su, annabi sallallahu alaihi wasallam ya je ya kira su ɗaya bayan ɗaya, ga sunan Allah maɗaukakin sarki ya kashe su mummunan kisa, ya wulaƙanta su, ya tozarta su. Sannan ya je ya faɗi ɗan abin da zai bakanta musu, ya wane, ya Walid ibn al-Mughira, ya Umayyah ibn Khalaf, ya Aba Jahal, ya Amr bin Hisham, ya kira su da sunan su ɗaya bayan ɗaya. Hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan fa inni wajadtu ma wa'adani rabbi haqqan, kun samu alƙawarin da ubangijin ku ya muku gaskiya ne? Domin ni na samu alƙawarin da ubangiji na ya mun gaskiya ne. Sahabbai suka ce ya rasulullah, kane musu kana tambayar su alhali sun mutu sun sandararru ne? Yace ma antum bi asma aminhum, ba ku fi su jin abin da nake faɗa ba. To ka gani wannan shine as-saghar tun a nan duniya, yana daga cikin wulaƙancin da Allah maɗaukakin sarki ya yi musu.
sun yi shiri za su kashe annabi sallallahu alaihi wasallam suka samu manyan samari zarata kowa aka bashi takobi aka je aka sa su su gadi kofar gidan annabi sallallahu alaihi wasallam daga ya fito zai tafi su kashe shi Allah madaukakin sarki ya jefa musu bacci ya fito ya sanya kasa akan kowane daga cikin su ya sa musu kasa sannan ya tsallake ya fita Allah madaukakin sarki ya rufe musu ganin waja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun haka Allah ya makantar da su ya wulakanta su suka tashi da safe suka gansu sun yi bulbulu da turbaya suka duba sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam baya nan Allah ya tsirar da su daga sharrinsu da makarinsu da tanadinsu dabara ce kuma wanda yake ba su ne ma suka kawo ta ba sai da shaytan shi kansa iblis din dan lis yazo a sifar siraqata bin malik yazo ya ba su shawara ga abin da za a yi ka duba irin wannan makircin da shaytan da kansa yazo ya kulla shi da shay da kansa yazo ya kulla shi amma ka duba inda Allah ya tsirar da manzansa sallallahu alaihi wasallam malaika jibril bai sauko ba mika'il bai sauko ba Allah madaukakin sarki shine da kansa yace waje Allah min bayna aidihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun akwai wulakanci da tozarta da tafi wannan duk makircin da suka yi Allah ya ja alamiyat alkaidahum fi tadlil Allah ya sanya kaidin su a cikin bata to wannan ya nuna mana cewa aljaza'u min jinsil amal yayin da mutun yayi abu to irin daga irin wannan abin da ya aikata Allah zai masa jaza'i da ya shafe da shi shi yasa Allah da ya dace da shi shi yasa Allah yake cewa jaza'an wifaqa wato sakamako wanda yake mai dacewa da irin laifin da mutun yayi kuma daga nan ne wato aka dauki kaida malamai suka dauki kaida ta kan cewa aljaza'u min jinsil amal man ajjala bi shay qabla awanihi uqiba bil hirman wanda ya nemi abu ya zo masa tun kafin lokacin yayi gaggawar abin ya zo masa sai ya masa hukuma da a hana shi shine yana daga cikin aljaza'u min jinsil amal kaman mutun ne yana gaggawar ya samu gado yana ganin kan cewa chus din yaki me suke ce masa yaran su dai da suke yi yanzu wato abin nan wanda yake tsohon yaki mutuwa saboda haka bari a je a yadda za a yi ai maganin sa sai a je a kashe shi to duk wanda yayi wannan sai a hana shi gado ko da dani zai ci dukiyar baki daya ko mace ce tana gaggawa ya mutu ta ci dukiyar dama zaman da take yi zaman tilas ne ba san sa take ba ai yarinya ce shi kuma tsoho ne saboda haka sai mace ta shirya aka je aka kashe shi to ba za a bata gado ba idan ma ba a gano cewa ita ce kisan ba aka bata gadon bayan laifin kisa kuma duk abin da take ci haram take ci kaida ce ta fiqh kuma wannan duk wanda aka gano kan cewa ya kashi to a cikin magada shi ba shi da rabo sai a raba gado ban da shi sai a ware raban sa a sake da ai auli a dawo da shi ga sauran magada a basu to aljaza'u min jinsil amal sannan kuma wannan ya nuna mana kan cewa makaru sakamakon sa tun anan duniya yake zuwa tun daga shi wannan Allah ta'ala yake sai yusibul ladina ajramu sagharun indallahi wa adhabun shadidun bima kanu yamkurun wato sakamakon saboda makircin da suke yi ne sannan wannan ya nuna kan cewar wato shi manzanci ba za ka same shi ba dan kawai kana ganin ka dace ko dan sha'awarka ko dan guri da kake da shi ba zai yiwu ka ce zaka cin magare shi ba Allah madaukakin sarki shine yake zaben wanda ya so ya bashi manzanci daga cikin falalar sa jalla wa ala na'am
يُرِيدُ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحَ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون
Allah ta'ala yace faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil islam, to wanda duk Allah yayi nufin shiryar da shi sai Allah ya yalwata zuciyarsa ga musulunci, ya zamanto Allah ya jefa hasken imani a cikin zuciyarsa, ya ji zuciyarsa ta yalwatu, ta karbu, ba ta jin wani takura akan imani da karban addinin musulunci. ومن يريد ان يضله وند كما الله يي نفن يا بتر دشي يجعل صدره ضيقا سي الله يسن يكرجن سي زمنتو تاكورري متصصي حرجا مي سننن متي كانما يصعد في السماء كمر واتو ينا هوهوا زوا غا سمني كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون كما يند الله يكي سن يا ايرن ونن تاكورا ا cikin zukatan wanda Allah wanda yayi nufin ya batar da shi to haka Allah yake sanya dauda da tabewa da barna da azaba da wato dauda a cikin wato akan wadanda yake ba sa imani. Wa hadha siratu rabbika mustaqima, wannan alqur'ani ko kuma wannan addinin da muka sanya ka akan sa ya rasulullah shine hanyar ubangijinka, mustaqiman yana wato miƙe babu karkata a cikin sa. Qad fassalna alayati liqaumin yadhakkarun, haqiqa tabbas mun bayyana ayoyi ga mutane masu wa'azuwa. Lahum daru salami inda rabbihim, su waɗannan masu wa'azuwa da wa'azin Allah suna da gidan aminci, gidan Allah. Inda rabbihim, a wajen ubangijinsu. Wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun, kuma shi Allah shine majibincin su, mai taimakon su, masoyin su. Bima kanu ya'malun, saboda abin da suka kasance suna aikatawa. Wannan Allah madaukakin sarki yana bayyana nufin sa, cewa nufin Allah ya rataya da shari'a ta mu'minai, shari'ar da yake ma mu'mini. In kaga mu'mini ya shiryu, to Allah ya nufi ya shiryu ne. Idan kuma kaga kafiri bai shiryu ba, ya tabbata akan bata, ko kuma ya ki shiryuwa, ya ci gaba da wato ya ki shiryuwa, ya zabi bata, to Allah ne bai nufi ya shirye shi ba. Wanda yake nuna kudura Allah jalla wa ala da iradarsa, ba abinda Allah madaukakin sarki ba abinda yake faruwa sai da nufin Allah. To kuma Allah ya nuna wato sunnarsa, idan Allah ya yi nufin shiryar mutum, to sai Allah ya sanya zuciyarsa ta yalwatu ga musulunci, ya zamanto kan cewa zai iya karban musulunci, ya zamanto cewa yana son imani, yana son musulunci. Shi ne za ka ga waɗansu tun suna yara, ko da a gidan arna suke, ko da ba iyayensu ba musulmi ba ne, sai ga su ne suna sha'awar su rinka tafiya makarantar allo, suna sha'awar su rinka tafiya wajen masallaci. Iyayen suna hana su, amma su dai za ka ga su suna haka. To da yawa sai ga irin waɗannan kuma in sun girma, sai ga kawai Allah madaukakin sarki ya kai su ga musulunci. To wanda Allah yake so ya shiryar da shi, haka Allah ta'ala, wanda Allah ya nufi shiryarsa, haka Allah yake masa. To shi yasa wannan, a cikin wannan ayar akwai dalili akan tabbatar da iradar Allah, da kuma kan cewa hatta imanin mumini da kafircin kafiri dukkaninsu suna afkuwa ne da nufin Allah. Dukkaninsu suna afkuwa ne da nufin Allah, tare da cewa Allah ya so imanin mumini, amma baya son kafircin kafiri. Ma'anar soyayya a nan wajen shine abin da ya shar'anta. Allah bai shar'anta, Allah ya shar'anta imanin mumini, amma Allah bai shar'anta kafircin kafiri ba. Tunda Allah ta'ala ya ce wala yarda li ibadihi al-kufr, Allah baya yarje ma bayinsa kafirci, yasa ya aiko manzanni suka hana kafirci. Amma kuma yayin da kafiri suke kafirci, kada su dauka sun fi karfin Allah ne, ba su kafirci ba sai da nufin sa. To saboda haka wannan yake sanya wato mu ji tsoron Allah jalla wa ala, tunda Allah fa'alun lima yurid, ne mai son abu, mai yin abin da ya aikata, mai yin abin da ya nufi. Zukata a hannun Allah suke. Yanzu in Allah ya juya ta zuwa ga da'a, in Allah ya so sai ya juya ta zuwa ga sabo, ya juya ta zuwa ga imani, in Allah ya so sai ya juya ta zuwa ga kafirci. Saboda haka kaji, shi yasa Allah ta'ala ya koya mana mu rinka addu'a, rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allah kada ka karkatar da zukatanmu bayan ka riga ka shirye mu. Muka Allah ya ce mana mu rinka wannan addu'ar. Kuma daga cikin addu'ar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi yawan yi, musamman a cikin sujada, shine ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik, ya mai yawan jujjuya zukata, ka tabbatar da zuciyata a cikin akan addininka. Ya musarrifal qulub sarrif qalbi ila ta'atik, ya mai jujjuya zukata, ka juya zuciyata zuwa ga da'arka. Domin zuciya a hannun Allah take, sai ya juya ta inda yake so. A cikin wannan kuma akwai wato muhimmancin yin addu'a da mutum Allah ya bashi sharhu sadr, kamar yadda Allah ya yi mana hikaya cewa ya daga cikin addu'ar Annabi Musa, yayin da Allah madaukakin sarki ya bashi annabci, sai ya ce qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ya fara da rabbi shrah li sadri, ya ubangiji na kayal wata kirjina, wato kayal wata kirjina ya zamanto kan cewa na karbi wannan annabci, na karbi wannan sako, na dauki wannan nauyi, bana jin wani takura. Kuma wanda yake nuna kan cewa sharhu sadr shine farkon abin da ake nema kafin mutun ya samu zuciyarsa ta karbi abu, yayin da zuciya ta karbi abu to sai kaga kan cewa dukkan duk rashin karfin mutun to shine karfi ne, saboda karfin zuciya ita ce azama. Azama ba a karfin towo take ba, a karfin zuci take. Sai kaga mutun bai taka karaya karya ba, amma sai kaga wato Allah madaukakin sarki saboda karfin zuciyarsa ya bashi nasara akan karfafan mutane saboda karfin zuciya. To wannan sharhu sadr din ake so, dan haka burin kaiwayeta wannan addu'a da inshirahu sadr. Kuma shine Allah ta'ala yayi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ni'ima, yake tuna yake kidaya masa irin abubuwan da ya masa na ni'ima, bayan ya ce alim yaji duka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Kuma sai ya ce alam nashrah laka sadrak wa rafa'na wa wada'na anka wizrak wa rafa'na laka dhikrak. Ya fara da alam nashrah laka sadrak, bam yalwata kirjinka ba, abinda annabi Musa yake roko kai kafin ka roka mun yi maka. To haka Allah madaukakin sarki yake ma bayin sa, to yanda yake wannan sharhu sadr din, duk wanda Allah ya so shiryar sa sai Allah ya masa sharhu sadr. Allah ya yalwata kirajin mu. Kuma a cikin wannan akwai nuna kan cewar wato takurar zuci da Allah ya sanya ma kafirai yana daga cikin dauda da Allah ta'ala yake sanya ma waɗanda ba su yi imani ba. Ar-rijis shine dauda da bata, kamar inda Allah ta'ala yake faɗa dangane da munafikai, fazadatuhum rijisan ila rijisihim wa matu wa hum fasiqun, sai ta ƙara musu dauda akan daudarsu. Daudar farko shine ta shakka, sannan ƙarin dauda shine dada ƙara wato rashin yarda da Al-Qur'ani yayin da ya sauka. Sannan Allah ta'ala yace وهذا صراط ربك مستقيما, wannan shine tafarkin ubangijinka. Wannan ishara ne ga Alkur'ani kamar yadda muka ce, ko kuma ga addinin musulunci, dukkanin su ma'anar daya ne. Ko kuma wannan bayanin da Allah madaukakin sarki ya ambata shine tafarkin ubangijinka. A cikin wannan akwai nuna sharufta da daukaka ga addinin musulunci, yayin da Allah madaukakin sarki ya dangana shi zuwa ga kansa yace shine tafarkin ubangijinka, tafarkin Allah, abinda yake na Allah ne yafi komai daukaka, yafi komai girma. Kuma aka sharrafta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, aka ce tafarkin na ubangijinka ne ya rasulullah, yayin da aka dangana aka yi idafarsa, aka yi idafar rabbu din ya zuwa gare shi salawatullahi wasalamuhu alaihi. Kuma Allah ya sabanta shi da al-istiqama, wanda yake nuna kan cewa abin da ke cikin musulunci miƙaƙƙe ne, babu wani karkata a cikin sa. Ma'ana dukkan wata al'ada ta musulunci babu karkata a cikinta, al'ada ce miƙaƙƙiya, ba za ka samu mummunan al'ada a cikin addinin musulunci ba, ba za ka samu rashin adalci a cikin hukunce-hukuncensa ba, babu karkata a cikin hukunce-hukunce, babu karkata a cikin aqida, babu karkata a cikin dabi'a. Qad fassalna al-ayati liqaumin yadhakkarun, kuma a cikin wannan akwai bayanin cewa bayanin ayoyi na Al-Qur'ani ga mutane ne masu wa'astuwa, wanda yake nuna girman wato waɗannan mutane a wajen Allah, yanda Allah ta'ala wato ya kebance su da kan cewa su ne bayanin ayoyi yake zuwa musu. Ma'ana ayoyin Allah ba wanda yake fahimtarsa sai masu wa'astuwa da wa'azin Allah. Suwaye masu wa'astuwa, masu karɓan wa'azi? Su ne masu imani na gaskiya. Kuma wanda yake nuna mana cewar lallai ya kamata mu zamanto masu wa'astuwa da Al-Qur'ani. Ta yaya za mu wa'astu da Al-Qur'ani? Na farko mu kai kanmu wajen da ake wa'azi da Al-Qur'ani din, wajen da ake bayyana ma'anarsa. Kuma alhamdulillahi Allah madaukakin sarki ya albarkanci ƙasarmu da yawan tafsirin Al-Qur'ani, musamman a cikin wannan wata. Ga kuma tafsirai ma na magabata waɗanda yake sun mutu, ga tafsirin Malam Abubakar Gumi, ga tafsirin Malam Jafar, Allah ya ji kansu baki ɗaya. Mutane su ji irin wannan tafsirin, domin wannan shine matakin farko na samun wa'astuwa. Ka kai kanka wajen wa'azin, shine ka kai kanka wajen da ake karatun Al-Qur'ani, wanda yake shine wa'azi. Allah ta'ala ya ce wa hadha dhikrun mubarakun anzalna, wannan wa'azi ne mai albarka da muka saukar da shi. Allah ya kira Al-Qur'ani adh-dhikr, wa'azi. Saboda haka farkon wa'astuwa ka je ka ji wa'azin, sannan bayan ka ji wa'azin ka wa'astu ka karbe shi. Me ya karban ka ga wa'azin Al-Qur'ani? In an tsoratar da kai Allah, ka ji tsoron sa. Bayan wa'azin Al-Qur'ani, da ka kasance tsakaninka da Allah ba kyau, ka kyautata. Ka kasance wani abu wanda kake yi mutane ba su sani ba, amma kai da tsakaninka da Allah ka san ba ka kyauta ma Allah.
ka san ba kai makanka adalci ba tsakaninka ga Allah ka je ka gyara wannan ka wa asu kenan an yi batun aljanna ka sota an yi batun wuta ka ji tsoranta an faɗa ayoyi da suke ƙara imani ka imanin naka ya ƙaru to shine wa astuwa to waɗannan masu wannan sifa to sune alqur'ani yake bayyake ayoyinsu suke wato a bayyana a gare shi ma a gare su wato suna fahimtar sa kuma sune Allah ya yi musu alƙawari a cikin ayat da ta zo baya da cewa lahum darus salam suna da gidan aminci wato Allah ya kira aljanna darus salam kuma mun san assalam yana daga cikin sunan Allah wato kamar ya ce ne lahum darul lahi suna da gidan Allah wato aljanna gidan Allah ce tunda saman aljanna arshur rahman kuma Allah ya sumanta da cewa inda rabbihim a wajen ubangijinsu take ita aljanna tana can wajen Allah saboda ita ce daga ita sai al'arshi kamar yanda nan sama muke ganin sararin samaniya din nan ko da taurarin nan ita ce sama'ud dunya walqad zayyana as-sama'ad dunya bimasabiha Allah ya ce mun kawata saman duniya sama mafiya kusa da duniyar da wannan duniyar az din Allah ya kira ta as-sama'ud dunya sama mafi kusanci da wato da fitulu sune taurari kamar yanda muke ganin wannan saman ta farko da taurari to ɗan aljanna haka suke ganin al'arshin Allah kuma Allah a cikin kiranta darus salam akwai ishara ga abin da yake cikin aljanna din cewa tahiyyatuhum fiha salam gaisuwan aljanna sallama kuma a cikin wannan akwai nuna wato albarkar da ke cikin wannan kalma ta sallama waɗansu mutane ba sa san assalamu alaikum din nan aka ce musu assalamu alaikum sai ce wai ka ce wa alaikum assalam din suke jin nauyi ko suna ganin sun ce wa alaikum assalam za ce aya su ba fa sun zama ahlus sunna su ba ha so a ce sun zama ahlus sunna ka ce wa alaikum assalam Allah ya rubuta maka lada kuma shine hanyar shiga aljanna din annabi sallallahu alaihi wasallam yace la tadkhulul jannata hatta tu'minu ولا تؤمنوا حتى تحابوا افلا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم فذاكوا شجاء الجنه بس يكون ايماني فذاكوا ايماني بكم سي كون سو جونا نجي منزان الله صلى الله عليه وسلم يتي بنا نوسشيكو غا ابندا اذا كون يشي با ذاكوا سو جوننكو كو يادا سلاما سكانونكو كا حدد دان وانكا السلام عليكم ذاك ربو دشي السلام عليكم كا تاشي كاجي كا داو السلام عليكم كدا كجي نوين ساكي فدانتا domin kalma ce wacce take ta gaisuwar mala'iku ga ƴan aljanna kuma gaisuwar ƴan aljanna tsakaninsu shine assalam saboda haka a cikin ce ambatanta da cewa darus salam akwai ishara ga cewa gidan Allah ce domin Allah shine assalam sannan kuma akwai ishara ga cewa gidan aminci ne domin aminci shine assalam shine al-amnu tamul kamil aminci wanda yake cikakke kuma kammalalle domin a cikin aljanna hatta majina ba ka yi malam hatta majina ba ka yi don isa wajen aminci ka san akwai takura a majina ko ba takura to hatta wannan takura ba ka yi hatta majina ba ka yi don cikar aminci dukkan wani abu wanda yake na takura na matsi babu shi la yusibu fiha bama wato babu wani takura wanda yake mutum zai sa wanda yake zai samu mutum a cikin aljanna saboda haka sannan kuma a cikin wannan akwai ishara ga gaisuwar ayyan aljanna sannan kuma akwai ishara ga cewa ita gaisuwar tana ita ce hanyar ita wannan gaisuwar ta sallama din ita ce hanyar shiga aljanna shi yasa ma Allah ya kira ta darus salam kuma Allah ya ce wa huwa waliyuhum Allah shine majibincin su a cikin wannan akwai tabbatar da wilayar Allah ga mu'mine Allahu waliyul ladina amanu alwilaya shine soyayya da taimako da zamantowa wato na mutum wanda zaka ce waliyinka shine naka kullun yana tare da kai naka ne kuma wannan ayar ta tabbatar mana da kan cewa wilayan nan Allah ya ce bima kanu ya'malu ai bi sababi amalihim saboda aikin su ne wanda yake nuna kan cewa wilayar Allah mutun yana ba mu'mine suna samun wilayar Allah ne saboda aikin su na imani kamar yanda Allah madaukakin sarki ya ambata yace ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wala hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqu suwaye waliyan Allah alladhina amanu wa kanu yattaqu wannan kuma shine imani wanda shine aiki imani da kuma takawa kuma almanzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada a cikin hadithul qudsi yace Allah jalla wa ala yace man adali waliyan faqad azantuhu bil muharaba wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma taqarrabtuhu alayhi wa la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba Allah ya nuna hanyar samun walici na Allah babu abinda bawa yake yi da Allah zai so shi ya kusantar da shi ya zuwa gare shi irin abinda Allah ya farlanta masa sannan bawa ba zai gushe ba yana samun wato soyayyar Allah ta hanyar ayyukan nafila sai Allah ya so da haka zaka samu wato wilayar Allah ka zamanto waliyin Allah ka tsare na farillai sannan ka dage wajen yin nafilfili har sai ka zamanto waliyin Allah shi yasa kaga wannan tasdiki ne ga abinda alqur'ani ya fada wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun Allah waliyin mu'mine ne saboda abinda suka kasance suna aikatawa na aiki saboda haka duk wanda yake son samun walicin Allah wato walicin Allah ana son samun sa ba da halifanci bane kace ka zamanto abin nan saboda malaminka ko saboda mahaifinka shi ya zamanto mutumin kirki sannan kai zaka zamanto halifan sa a nada haka ba da wannan bane da aiki ne wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun da aiki ne idan kai aiki irin na wato magabata na kwarai wanda Allah madaukakin sarki ya tabbatar musu da walicin to kai ma sai ka zamanto a cikin sawun su amma in baka aiki irin nasu ba to ba ruwan Allah jalla wa ala na'am
yawma ya'shuruhum jami'an ya ma'sharal jinni qad istaqtum minan jinni wa qala awliya'uhum minan jinni rabbana استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون
الله يجي ويوم يحشرهم جميعا كتنا أرانا الدا الله يكي تايد سو قباكي تينسو واتسوني دكا حلتاكينا الخلق ake nufi anan damirin na yawma yashuruhum yana komawa ya zuwa ga al-khalq wato dukkan halitta gabaki dayan su domin wanda za a tayar ya hada da wato su shedanu da waliyan su da mutane da aljanu baki daya ya ma'sharal jinni sannan sai Allah ya ce ya ku taran aljanu wato shedanun kenan qad istaktartum min al-insi hakika kun yawaita mabiya a cikin mutane waɗanda kuka batar da su suka bi ku sun yawaita wa qala awliya'uhum min al-ins waliyansu waɗanda suka biyayya ga shaydanun ga aljanu na daga cikin mutane sai su ce rabbana stamta'a ba'duna bi ba'din ya ubangijin mu ai sashin mu yayi amfani da sashi wato sashin mu mutane na mu mutane yayi amfani da aljanu haka zalika aljanu sun amfana da mu mutane وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا كما من إساء من شم واتو أجل دك إيا كان شمنا شيني أجل قوانكي دك بامو كون يدك شكم واتو حزوا متوا كوكم زوا تاشن القيامة قال النار مثواكم سي الله يبقى ينامي مس جواب يتي النار مثواكم وطا إتتي مكو مكو خالدين فيها كنا ما سدى وما أتكنت إلا ما شاء الله سيدي وأن الله يسو kan cewar su ba za su shiga wuta din ba Allah zai yanfe su da tuba to su kan ba za su zamanto annaru matwahum ba wuta ba za ta zamanto makomar su ba inna rabbaka hakimun alim lalle ubangijinka goni ne a cikin ayyukansa alim masani ne mai cikakken ilimi da halin dukkan mutane gashi yana ba mu labarin abinda zai faru bayan bai faru din ba wanda yaje ya gano shi amma Allah ya san shi shine yake ba mu labarin sa muna ganin sa kam tamkar ana yi a gaban mu وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون تو تمكر هكا ني ميكي جبن تاما واتو ميكي سنيا الظالمي ساشن سو مجبن تاغا ساشي بما كانوا يكسبون سبو الابن ساكا سنشي سنا اي كتاوا نكاترشي دسابو وانا اير تنا نونا منا واتو مكوما متاني دا الجنورانا القيامة وانا ديكي سكا زمانتو ما ستي مكيكينيا دا جونا ما سو امبانا جونا اوانا رايوات دونيا Allah ta'ala yake cewa ka tuna ranar da zamu tashe su domin an karanta wannan ayar da yahshuruhum da kuma nahshuruhum yahshuruhum Allah da Allah yake tashin su nahshuruhum ranar da zamu tashe su kamar da qira'ar jumhur sannan Allah madaukakin sarki sai ya ce ma aljanu sune wato da shedan da zurriyarsa domin aljanu sune zurriyar iblis kadi staktartum min al-insi ma'ana kadi staktartum wato kun yawaita wato madiya waɗanda suka biyo ku akan bata a cikin mutane saboda duk wanda zaka ga ya bata bayan wato duk wanda zaka ga ya bata akwai waswasi Allah ya makka ya kyale shi dan ya makkanu ya tabbata a cikin zuciyar sa wajen yi masa waswasi ya zayyana masa mummunan abin da yake aikatawa kuma wannan ishara ne ga bautar aljanu waɗanda mutane suke yi domin duk wani gunki da aka bauta ma zaka ga karshen sa ba wani ake bauta ma ba illa shaytan kamar yadda Allah ta'ala yake cewa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida in yad'una min dunihi illa inatha wa in yad'una illa shaytanan marida ba waɗansu suke kira ba suke bauta ma ba Allah ba face masu sunan mata ba waɗansu suke kira ba illa shaytanan marida illa shaytan wanda yake kangararre saboda haka karshen duk wanda ake bauta ma din kaga yawan mushrikai tun daga sunan wa in tuti aktsara man fil ard yawan waɗanda suke kafirai wanda su ne mafiya yawa a bayan ƙasa amma duk sun tike zuwa ga bautar shaytan to shine Allah ta'ala yake cewa kun yawaita ku aljanu kun yawaita mabiya wanda kuka batar da su kuma muka kula akwai wanda shaytanu suke batarwa da shirka akwai wanda yake ba batar da shi zashi da shirka ba da girman kai zasu batar da shi akwai wanda ko ba da girman kai zasu batar da shi ba da sha'awa zasu batar da shi akwai wanda kuma da shubha zasu batar da shi akwai wanda da zasu zo masa ta abin da yake so ne tana zasu batar da shi in malami ne daban da in malami ne daban da zasu daban hanyar da zasu zo ma hanyar da shaytan zai zo ma malami daban da hanyar da shaytan zai zo ma jahili akwai waɗanda kuma yake su kowa dai suna da uslubin su to Allah madaukakin sarki ya ishara ga wannan to sai mutane sai su fito suna masu uzuri su ce ai ya Allah mun yi istimta'i wato mun amfani juna meye amfanin da mutane suka yi da aljanu shine aljanu sun zo sun ba mu mutane kariya suna son ka cire idan abokin gabanka yana ne kuna neman aure tare yaje ya zama to mai ido daya ka tura aljin ya cire masa ido ko kuma kuna abin nan dan takara ne kaje ayi wani surkulle ayi sallar jana'iza akan ruwan madara a kira sunansa a nuna sunansa ayi masa sallar jana'iza sai kaje kashi gari kawai an tashi an ce wane ya mutu saboda haka sai a ce ai shikenan ya ci ba hamayya duk irin abubuwan da ai masu sihiri suke za su je sai maka to me kake so ayi masa a hauka tashi duk suwaye suke wannan to wannan duk shine amfanin da mutane suke da aljanu su kuma aljanu wani amfani suka samu na mutane sun samu amfanin biyayyar su idan suka zo wadi suka sauka kamar yanda suke a cikin jahiliya sai su ce a'udhu bi rabbi hadhal wadi min sufaha'i qaumihi ina neman tsari da ubangijin wannan wadi wato da babban ko kuma a wani riwaya suka suna cewa a'udhu bi kabiri hadhal wadi babba na wannan kwari muna neman tsarinka ya kai babba daga sharrin wato wawaye daga cikin mutanen ka mabiyanka to saboda haka sai ya ce to shikenan na kare ku daga dukkan wani shaydan ba abin da zai muku la kura wala siyaki wala fatalwa wala dan galadima wala wani ba wanda zai zo ya same ku to shi kuma shaydan abin da yake so kenan idan mutum wanda Allah ya karrama shi sama da shi ya mayar da kansa bawan aljan fazada wa annahu kana rijalun min al-insi ya'uduna bi rijalin min al-jinni fazaduhum rahaqa an fassara rahaqa dinnan sun kara musu wato ai girman kai sai wannan ya kara musu ji da kai jiji da kansu saboda gashi mutane ma sun zamanto suna isti'aza da su suna cewa a'udhu bi rabbi hadhal wadi maimakon su ce a'udhu billah maimakon su ce kul a'udhu bi rabbin nasi malikin nasi ilahin nasi sai su suna a'udhu bi rabbi hadhal wadi to wannan shine al-istimta'a to Allah madaukakin sarki sai hukunci na kan cewa wuta ce makomar su wato da su waɗanda aka bi aljanu din da su waɗanda suka bi mutanen gabaki ɗaya Allah zai sutura su a cikin wutar jahannama su dawwama a ciki illa ma sha Allah a wajen wannan face abinda Allah ya so nan wajen fassarar da aka yi mafi inganci guda biyu ne tare da cewa malamai sun yi maganganu masu tsawo akai fassara ta farko shine wato wuta ita ce makomar su sai dai abinda Allah ya so na kan cewar akwai wata fatira da ba za su kasance a cikin wuta din ba shine tsakanin annafhatul ula da kuma annafhatul thaniya
tsakanin hura kaho na farko da hura kaho na biyu domin kowa zai mutu hatta su da ake ma azabar a cikin wuta to a wannan lokaci azabar za a yi musu sauki domin za a dauki ransu amma wanda tunda la yamutu fiha wala yahya shine sifar wanda ya shiga cikin wuta to suna shiga cikin wuta tun kafin tashin alkiyama domin kamar yanda Allah ta'ala ya faɗa dangane da alu fir'auna annaru yu'raduna 'alaiha guduwan wa ashiya wa yawmal qiyamati adkhilu ala fir'auna ashadda al'adab to shigar su na wuta za a yi musu fatara wanda akai togaciya anan wajen illa ma sha Allah shine wannan tsawon shekara tsawon lokacin tsakanin hura kaho na farko wanda kowa zai mutu da kuma hura kaho na biyu da kowa zai tashi wannan yazo daga wadansu yazo daga cikin abin da aka rawaito na tafsiri daga Abdullahi dan Abbas ma'ana ta biyu kuma shine cewar illa ma sha Allah sai dai wadanda ma din nan masdariya ce ai illa mashi'atillah sai dai nufin Allah wanda yake nufin Allah idan ya rataye da kan cewa daga cikin ma'asharal jinni wal ins jama'ar mutane da aljanu daga cikin su Allah ya nufi wadansu za su tuba to sai su tuba su sai su zamanto ba za a ce musu annaru matwakum ba wuta ba za a ce musu wuta ita ce makomakku ba wanda yake shine sahihi sabanin abin da wadansu suke dauka kan cewa wannan yana nufin kan cewa kenan yan wuta akwai lokaci da za su zo da za su zamanto ba masu dawama ne a cikin ta ba za su zamanto an fitar da su daga cikin wuta babu dalili da yake nuna kan cewa kafirai ba za su dawama a cikin wuta ba har abada zahirin alqur'ani kuma ijma'in al'umma ya tabbata akan wannan babu waɗanda suka saba sai waɗanda ya zamanto kan cewar wato sun kuskure hanya sannan akwai matsala nan da malamai suke ambatanta matsalar istimta ko kuma wanda shine suke ce mata matsalar istikdam wato daukan neman hadimi daga cikin aljanu tunda wannan kamar isbatin cewa wato mun hidimta ma aljanu mu mutane su ma aljanu sun hidimta mana mu mutane saboda haka kenan a wannan fa da suka tabbatar da shi a makamin zargi ne saboda haka wannan ba zai zamanto hujja na a ce to ashe kenan za mu yi istikhdami za mu iya daukan hadimai a cikin aljanu kamar yadda suke daukan hadimai daga cikin mu mu taimaka ma juna musamman in su musulmi ne kamar yadda waɗansu suka dauka wannan matsala ce wanda yake malamai sun dauke ta babun saddud dari'a suka ce bai halatta ba ai istifdamul jin kai amfani da aljani sau da yawa za ka ga mutane suna yin fatawa akan wannan cewa mutum ne yana ganin aljani yana zuwa ya ce masa shi musulmi ne kuma ya ce masa zai taimake shi da taimako na babin wa ta'awanu alal birri wattaqwa har aya zai iya kawo masa wa ta'awanu alal birri wattaqwa zai taimake shi da ilimi na dubu na likitanci idan cuta ta gagara zai nuna masa magani sai woyi da abubuwa wanda yake na suna su ilimin da aljanu su suka samu a nasu duniyar ta aljanu wanda yake wannan zai iya amfani da shi wajen magani kuma sai ka ga maganin yayi kuma shi mutumin yace shi ba wata shirka yake da wannan aljani ba bal hasali ma aljanin ma yace masa shi musulmi ne to kuma waɗansu har suna ƙarfafa wannan da cewa ai tunda gashi aya ta ce wa qala awliya'uhum min al-insi rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din wa balagna ajalana ittidai da wannan ayar ba a mahallin sa bane tunda istidlali ne na waɗanda yake Allah madaukakin sarki ya ce annaru matwaqu saboda haka za a kafa istidlalin waɗanda Allah ya ce musu annaru matwaqu akan abin da kake so kai na shari'ar Allah na cewa ya halatta ko bai halatta ba za ka yi ba wannan kuskure ne daga cikin abin da suke istinasi da shi shine kisa da ake ruwaitowa akan cewar sayyidina wataran sayyidina Umar yayi jinkiri bai zo ba Abu Musa al-Ash'ari lokacin yana gwamnan sa a Kufa ya zo Madina hankalinsu ya tashi sai akwai wata mata wadda take wani aljani yana zuwa mata kuma aljani yana da'awar cewa shi musulmi ne sai ya kira ta yace kije ki sa aljanin ki je nemo mana ina Umar yake me ya tsare shi sai ya zo ya kawo musu labari nan da nan cewa ai mun bar shi yana wato sanya alama a cikin kwibin wato raƙuman sadaka shi yasa yayi jinkiri kuma yana nan tafi saboda haka wannan suka ce wannan istikhdam aljani ne aka sashi je yayi aiki ya san da mu abinda mu ba za mu iya zuwa mu same shi ba to amma abin da yake shine sahihin magana shine wannan kofa ce wanda yake bata halatta ba, domin Annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hulɗa da aljanu, iyakacin hulɗar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi da aljanu wanda yazo mana a cikin sahihul akhbar da kuma al-ayatul matluwa na al-Qur'ani, shine kan cewa yaji ya isa musu da sakon Allah. Malamai sahabbai sun yi sabani shin yayin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yaje karanta ma jinnu al-Qur'ani, hadisin Abdullahi ibn Mas'ud ya ruwaito, ya gansu ko bai gansu ba, sahabbai sun yi sabani, wadansu suna cewa ya gansu ya gaya musu, wadansu kuma suna cewa a'a bai gansu ba, kawai yaje ya karanta musu al-Qur'ani ne domin Allah ya umarce shi da yaje wajen ya sanar da ya karanta musu al-Qur'ani. Kuma shine Allah ya saukar da qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min al-jinn faqalu inna sami'na qur'anan ajaba, suka yi shaida kan cewa sun ji wannan sakon. Kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam tunda shi wato Allah ya aiko shi zuwa ga gabaki ɗaya dukkan talikai, hatta ga aljanu shi ma an aiko shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam abinda yake nuna kan cewa bai yi wannan istikhdamin ba shine wata ran ya zo yana yin sallah, sai wani wato kangararre daga cikin aljanu ifritu ya zo da wuta yana so ya kona Annabi sallallahu alaihi wasallam, kai dinwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shaki shi, sai da yaji yawunsa akan hannunsa, yace na so na daure shi a al'amudi na masallaci, yaran Madina su zo suna wasa da shi, yace sai na tuna addu'ar dan uwana Ibrahim, yace rabbi habli dan uwana Sulaiman, yace rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di, Allah ka bani mulkin da bai cancanci wani ba bayana, kuma shine Allah ya bashi mulkin mutane da aljanu. To sai ya kaddara wannan ne addu'ar da ya ma Allah cewa kada wani ya zamanto kamar sa, domin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan, kaga gashi nan ga aljanu nan horarru gare shi kamar yanda ya hore su ga Annabi Sulaiman. To sai ya ce zai kyale ma Annabi Sulaiman wannan matsayin da ya nema wajen Allah, shi dai ya zamanto annabi abd, bawa a wato manzo wanda yake bawa, ba manzo wanda yake sarki ba salawatullahi wa salamuhu alayhi, ya tawazu ga Allah jalla wa ala. Yace da ba dan haka ba da ya daure shi, kaga wannan daga cikin istikhdam, amma Annabi sallallahu alaihi wasallam bai zabi wannan ba sai ya sake shi. Saboda haka wanda yake nuna kan cewar wannan kofa ce wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai bude mana ita ba. Kuma sannan tufa aljanu kamar yanda suke akwai mu'minai a cikin su ba ma shakka, to amma kuma akwai shaydanu, akwai munafikai, akwai masu yaudara, akwai masu riya, kamar da yanzu yanda ake a cikin mutane. Saboda haka zai zo ce maka shi musulmi ne, watakila ba musulmi bane, ta yaya zaka tabbatar? Hanyar da zaka tabbatar shine maganarsa. To an gaya maka shi ma'sumi ne, baya ƙarya, ko da shi musulmin ne, kowa ya gaya maka kan cewa kafirin ba zai zo maka ƙarya ce shi musulmi bane? Tun daga shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sadaqaka wa huwa kadhub, ya gaskata ka amma shi mai tsananin ƙarya ne. To saboda gudun wannan, kada wanda yake zai zo ya rikida da sifar imani bayan ko bashi da imani, ya zo ya some maka a hankali, ya soma gaya maka abinda yake daidai har sai ka nutsu da shi akan daidai, sannan ba za ka ankara ba sai ga kana bauta ma shaidan. Saboda haka saddan lidari'a malamai suke fatuwa bai halatta ba. Wannan shine fatuwar lajnatul da'ima ta Saudiya, shine fatuwar lajnal azhar, kuma shine fatuwar da yawa daga cikin malamai na wannan zamani akan tambayoyin da ake na wannan qadiya ta al-istikhdam. Saboda haka istikhdam yana afkuwa, an yi akwai istikhdam taimako na aljanu da suke yi ma juna, wato hidima da suke tsakanin mutane da aljanu wanda yake kafirai suke yi, wanda yake shine muka sani na yan bokaye, shine yafi shahara. Boka duk wani wanda kaga yana boka yana da aljani wanda yake hore shi ya tura shi ya cuci mutane, ya tura shi ya biya bukatun mutane, ya tura shi ya sato kudi a bankuna, ya tura shi ya shanya hannun wanda baya so. To shi kuma akwai abin da yake ma wannan aljanu, akwai abin da yake ma wannan aljanu, ko dai ya sanya shi ya zamanto yana sallah ba alwala, ko kuma ya sanya shi ya zamanto yana bakanta ma mahaifansa, ko ya sanya shi ya zamanto yana taka alqur'ani yana najasa akai, cewa ba zai je ban daki ba ya tsuguna domin yin najasa, sai ya tsanya kafa daya akan alqur'ani, kafa daya akan wani alqur'ani. Kuma idan suna jina sun sani, su boka idan suna jina suna sun sani abinda suke, abinda yana daga cikin abinda yake gaya musu. To kuma shine ranar alkiyama gashi nan abinda Allah zai ce musu, qalan naru mathwaakum khalidina fiha, wuta ita ce makomarku, za ku dawwama a ciki. wannan shine istidlal din da ya shahara to akwai istidlal din da muka fada shine wanda suke cewa ai sunan musulmi ne bama korewa kan cewa akwai aljanu musulmi a cikin akwai musulmi a cikin aljanu kuma za suna yin suna neman ai wannan istidlal ai wannan alakar taimakekeniya da juna to amma abinda malaman mu suka yi fatawa akai kuma shine akan abinda muke akai shine wannan bai halatta ba saddan lidariya saboda kada ka je ka bude maka kanka kofar barna abinda na tambayi malamin mu kenan Sheikh Muhammad al-Mukhtar Allah ya tsare shi ya kara masa lafiya kica malamai sun yi gargadi akan wannan saboda abinda zai bude na kofofin barna a cikin al'umma to Allah madaukakin sarki ya bayyana mana cewar istimta'i ya afku amma kuma istimta'in da ya ambata anan wajen shine istimta'i wato amfani da juna tsakanin mutane da aljanu amfanin da junan da zai kai su wutar jahannama a karshe shine saboda ya kunshi shirka da saba ma Allah jalla wa ala sannan kuma Allah madaukakin sarki ya tabbatar da kamar yanda yake shine waliyin mu'minai saboda abinda suke aikatawa na aiki nagari to su kuma azzalumai za su zama waliyan juna saboda abinda suke aikatawa na aikin barna saboda abin da suke aikatawa na aikin barna akwai shaydanu da ba wanda suke so illa majiya waka masu jin waka su ne nasu su ne waliyansu saboda haka kullun wata sabuwar waka ta zo sai sun nuna musu suna tada kuma cusa su a cikin bata din suna tada cusa su su kasa tuba daga bata alam tara anna arsalna shayatin alal kafirin alal kafirin ta'uzuhum azza Allah ya ce ba ga yanda muka kyale shaydanu ba muka sake su akan kafirai suna iza su a cikin bata izawa akwai kuma waɗansu wanda yake su kuma nasu shaydanun na wata shegantakar ce daban shine walli ba'd adh-dhalimina ba'dan bima kanu yaksubu kuma a cikin kowane aiki na fitsara akwai shaydan wanda yake waliyin wannan aikin idan ka dawoma akai zaka zama to waliyin sa Allah ya kiyashe mu sirga wannan walici اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا الله من روقنك أولنا ساعة من البركة ساعة دكي كربا الدعاء باينك تولنا رانا من البركة رانا الجمعة من روقنك يا الله تغافر تزنو بمو واند مك سني دا واند بمو سني با واند سجبات دا واند بصوبا واند مك بينا دا واند مك بوي واند سيكنانا دا واند سكمن يا رب العالمين دكما واند كيني كفي مسننسي يا الله من روقنك دكي شكر دمو چكين رحمك أولنا واتا Allah ka sanya mu akan wanda a cikin wanda kake yanta su a cikin wannan wata Allah kai mana muwafaqa da yin azumi da tsayuwar dare a cikin wannan wata yanda kake so a cikin daga bayinka Allah ka sanya mu a cikin masu azumi da tsayuwar dare a cikin wannan wata imanin wahti saba Allah ka yaye mu musulmi tsananin da suke ciki Allah ƴan uwan musulmi da suke cikin kasar Syria Allah ka yaye musu wannan sanani Allah ka kawo musu dauki Allah ka yaye musu tsoron da suke ciki Allah ka ba su aminci Allah ka tsare jinin su ya Allah mu ma ka tsare jinin bayin Allah a cikin garuruwan musulmi na wannan kasa Allah ka ba mu aminci da zaman lafiya wannan fitna ta zubar da jini da take gudana a cikin wannan a cikin garuruwan mu ya Allah kai mana maganin ta Allah ka ba mu zaman lafiya Allah ka ba mu shugabanni nagari Allah ka ba mu kasashen musulmi shugabanni nagari ya Allah ka ba mu shugabanni ka ba mu ka sanya imani da da'a da kuma rahama a cikin zukatan shugabannin mu ya rabbal alamin ya Allah muna roƙonka da taimaki addinin musulunci ya Allah wanda suke cikin tsanani Allah ka yaye musu wanda suke cikin bashi Allah ka biya musu masu neman aure Allah ka sahale musu Allah ka hada su da mutanen kirki wanda za su aure su ya rabbal alamin ya Allah muna roƙonka daga sanya mafita daga cikin dukkan wanda yake ga dukkan wanda yake cikin kunci ya Allah ka biya basukan masu basussuka wanda suke cikin talauci Allah ka wadata su ya Allah ka yaye tsananin talauci dake cikin wannan kasa Allah ka ba mu albarka a cikin damunan mu Allah ka ba mu albarka a cikin damunan mu Allah ka ba mu albarka a cikin damunan mu Allah ka kawo zaman lafiya da kwanciyar hankali da imani a cikin wannan al'umma ya rabbal alamin ya Allah ka yaye ma marasa lafiya rashin lafiyar su wanda suka mutu kuma Allah ka saka kabarin su mu kuma ya Allah idan mun mutu Allah ka sanya kabarin mu ya zama to dausayi daga cikin dausayin aljanna Allah ka sanya shi ya zama to rami daga cikin ramukan wuta Allah ka saka mana kaburburan mu ya rabbal alamin Allah ka jikan mu ka shigar da mu aljanna da cetan manzon ka sallallahu alaihi wasallam Allah ka biya mana bukatun mu ya Allah dukkan bukatun mu na alkhairi Allah ka biya mana Allah kai ne ka san bukatun mu Allah ka ba mu sama da abinda muke kauna daga gare ka ya Allah ka biya mana bukatu sama da abinda muke kauna daga gare ka ya rabbal alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin